Jama'a sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo har 1530 a matsakaicin zango. Ba sauraron wa jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da loma da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Juma'a 24 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke tasirar mu ga kanin labarin.
Myanmar da Bangladesh sun amince da wata matsaya da za ta bada damar a mayar da ɗaruruwan dubban 'yan kabilar Rohingya zuwa gidajensu. Cikin wasu ƙasashen da ke yankin arewacin Afirka ya ɗuru ruwa, za ku ji dalili. An baiwa tsohon shugaban Zimbabwe Robert Mugabe da matarsa Grace rigar kariya da za ta hana a tuhume su bayan sun bar mulki.
To, kainin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za a ji cewa an yi wani babban taron kasashen da ke gabar gini a Abuja, za kuma a ji cewa 'yan tsigirin Niger Delta sun saki karce kasa, to amma sojojin Najeriya sun ce ces.
Ai, abin da ya sa muke jirgi a nan yankin kenan.
To, ko me yasa gwamnati da Majalisar Dinkin Duniya suka bullo da wasu hanyoyin samar da abinci a jihar Borno?
Akwai matsala a gaba, mafi yawan ba su je noma ba.
Kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Ali na tafi da shirin lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum. Myanmar da Bangladesh sun amince da wata matsaya ta maido da ɗaruruwan dubban 'yan kabilar Rohingya waɗanda suka tsere zuwa Bangladesh domin gujewa azabtar da su da ake yi a jihar Rakhine da ke Myanmar, a cewar hukumomin ƙasashen biyu. Min Kain, wanda sakatare ne na dindindin a ma'aikatar da ke kula da harkokin kwadugo da ƙaurar jama'a da kuma yawon al'umma a ƙasar ta Myanmar, ya ce an rataba hannu akan wannan yarjejeniyar fahimtar juna ne a jiya Alhamis ba tare da ya faɗaɗa bayaninsa ba. Sama da musulmi 'yan kabilar Rohingya 600 ne suka tsallaka zuwa sansanonin 'yan gudun hijira da ke Bangladesh, wacce ta ce nan da watanni biyu masu zuwa za a fara aikin kwaso 'yan kabilar ta Rohingya.
Yayin da kungiyar ISIS take rasa mafi yawan yankunan da ke hannunta da kuma karfin ikonta a Syria da Iraki, gwamnatocin kasashen yankin arewacin Afirka sun ce suna fargabar cewa dawar mayaka daga fagen yaki a gabas ta tsakiya ka iya haifar da rikici a yankunan nasu. Yankin na fuskantar barazana idan mayakan suka dawo, inji ministan harkokin wajen Algeria Abdulkadir Mashel, yayin wata ganawa da ya da manema labarai a birnin Al-Qahira. A 'yan makonnin nan, rahotanni sun nuna cewa akalla mayakan kasashe 5,600 ne suka baro fagen yaki bayan da aka samu galaba akan ISIS a Syria da Iraki. Ɗaruruwan mayaka daga ƙasashen arewacin Afirka da suka hada da Tunisia da Morocco har sun riga sun koma ƙasashen nasu, a cewar wani rahoto da wata cibiyar bincike da ake kira Sufan Tafutar, wacce ke da headquarter a birnin New York, take kuma bibiyar al'amuran da ke faruwa a yankin.
Wani harin ƙunar bakin wake da aka kai a gabashin Afghanistan ya halaka mutane 8 a jiya Alhamis, sannan ya jikkata wasu 16. Jami'ai sun ce bam ɗin wanda ya fashe a Jalalabad headquarter lardin Nangarhar ya tarwatsa wani taron jama'a a wajen gidan wani tsohon kwamandan 'yan sandan yankin. Wani kakakin gwamnatin lardin mai suna Atullah Kogaini ya ce waɗanda harin ya ritsa da su magoya bayan tsohon kwamandan 'yan sandan ne, wanda suke neman a mayar da shi kan mukaminsa bayan da aka tumɓuke shi. Kungiyar IS ta yi amfani da kafar yaɗa labaranta ta Amaq ta ce ita ce ta kai wannan hari, tare da yin ikirarin cewa ta kashe mutane sama da 50.
An baiwa tsohon shugaban Zimbabwe Robert Mugabe da matarsa Grace rigar kariya da za ta hana tuhume su. Wani jami'in jam'iyya mai mulki ta ZANU PF da kuma wani ɗan jarida ne suka tabbatar wa muryar Amurka hakan a jiya Alhamis. Mugabe yana ta ganawa da janar-janar ɗin soji da kuma shugabannin siyasar ƙasar, waɗanda suka tilasta mai yi murabus a ranar Talata kan yadda zai yi ritaya bayan da ya kwashe shekaru 37 yana mulkin. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun zargi Mugabe da murɗe zaɓukan ƙasar da yin faca kare kuɗaɗen ƙasar da kuma zargin cewa yana da hannu a kisa da azabtar da dubban abokan hamayyar siyasar sa a tsawon lokacin da ya kwashi yana mulki. Kakakin majalisar dokokin kasar ya ce a yau Juma'a za a rantsar da tsohon mataimakin shugaban kasar Emmerson Mnangagwa a matsayin sabon shugaban kasar ta Zimbabwe.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kasar Uganda sun cafke manyan jami'an gidan jaridar Red Pepper su takwas inda ake tuhumar su da laifin cin amanar kasa. Yan sanda ne suka farma ofishin gidan jaridar mai zaman kansa wacce ake wallafa ta da harshen English a daren ranar Talata. Suka kama yan jaridan waɗanda aka zarge su da rubuta wani labarin kanzan kuregi a ranar Litinin. Labarin wanda ya rawaito wasu majiyoyi da ba a bayyana sunayensu ba ya nuna cewa shugaban Uganda Yoweri Museveni na shirin ya kifar da gwamnatin Rwanda da Paul Kagame ke jagoranta. Baya ga tuhumar ta cin amanar kasa, ana kuma tuhumar yan jaridan da laifin wallafa labari mai tunzirarwa wanda ka iya yin barazana ga tsaron kasa, a cewar mai magana da yawun yan sanda Emilian Kayima a wata hira da kamfanin dillancin labarai na Reuters. Sai dai kuma na Uganda ba su faɗi takamaiman ranar da za a gurfanar da yan jaridan a gaban kotu ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara daga Abuja, Najeriya, inda aka yi wani babban taro na kasashen da ke gabar Gini mai nasaba da tsaro da kuma kare fadidar gabar don amfanar yankin. Hassan Maina kaina gare ka.
Da yake jawabi a wurin taron na shugabannin gwamnatocin kasashen gabar tekun Gini, mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya mai da hankali akan batutuwan da suka shafi tsaro da haɗin kai. Bari mu sabunta kokarinmu wajen sake inganta kuzarin hukumar gudanarwar gabar tekun Gini don zamantowa abokin tafiya a dukkanin kokarinmu a matakin ƙasa, shiya ko ƙasa da ƙasa don tabbatar da samun tsaro, zaman lafiya da cigaba mai dorewa ga ƙasashenmu, jama'armu da sauran masu ruwa da tsaki a wannan shiya.
And sustainable development for our countries, our peoples and other stakeholders in the region.
Yanzu dai Najeriya ce ta karbi jagorancin hukumar kasashen tekun Ginin daga Jamhuriyar Gini. Masu magana ɗaya bayan ɗaya dai sun yi ta nanata batutuwan tsaro a wannan taro da kasashe takwas ke halarta. Manjo General Babagana Mangono shine mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro.
Nigeria has continued to develop the capacity of its armed forces, particularly the Navy.
Najeriya za ta ci gaba da kambaba karfin sojojinta musamman ma mayakan ruwa don tunkarar duk wani kalubalen tsaro. Yanzu haka ana ƙara bunƙasa karfin sintirin sojin ruwan Najeriya a gabar tekun Gini don tabbatar da tsaro a wannan teku.
Within the domain as well as in the Gulf of Guinea.
Babbar sakatariyar hukumar gudanarwar tekun Gini, uwar gida Ademike Ugonka, ta nemi haɗin kan ƙasashen da ke cikin wannan ƙungiya. Muna kira gare ku ba wai kaɗai ga goyon bayanku ba don baiwa sakatariyar wannan hukuma aiwatar da kyawun manufofinta, amma za mu so ku cika alƙawuranku na ba da kuɗaɗen karo-karo da ka iya raya wannan hukuma. Kasashen na gabar tekun Gini a halin yanzu suna tsara wani shirin tsaro a wannan teku. A bayanan dai an shigo da kasar Ghana cikin wannan hadaka. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan da wannan rahoton daga Abuja kuma bari mu kada can yankin Niger Delta, inda yan tsageren yankin suka ce sun koma gugurmaya da makami. Su kuma sojojin Najeriya da aka yi girki a yankin ke cewa shiri suke su kare kasar. Lami Abakar gare ka.
Kungiyar nan ta Niger Delta Avengers wadda ita ce ta fi muna na kai harahare ita ce ta fara ba da sanarwar cewar an kure mata duk wani hakuri tare da cewar za ta fara kai sabbin harahare bisanin wannan sanarwa ne kuma wasu kungiyoyin yan bindigar Niger Delta su ma suke fitowa tare da irin waɗannan barazana a baya-bayan nan sun yi wata ganawa suka ba da sanarwar cewar kowace kungiya su koma sashen da suke kula da shi domin shirye-shiryen fara kai harahare akwai dai jihohi shida dake yankin na Niger Delta kan wannan sabuwar barazana ce ya sa na tattauna da mai magana da yawun rundunar gamayyar jami'an tsaro da ake kira Operation Delta Save dake aikin tsaro a yankin Niger Delta Major Ibrahim Abdullahi kuma ya bayyana yadda suke kallon wannan sabuwar barazana
ai abin da yasa muke girki a nan yankin kenan saboda dukkan wata kalubale da ta taso muna da jami'an mu yankin Niger Delta gaba daya so ba za mu kasa a kuwa ba aikin mu ne kuma ba mu fata ba
a baya-bayan nan ma dattawan yankin na Niger Delta karkashin jagorancin Chief Edwin Clark suka zargi gwamnatin tarayyar Najeriya kan cewar tura dakarun tsaron da aka yi yana dada dagula al'amura kan irin wannan dambarwa da aka shiga na tattauna da mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato Malam Garba Shehu kan ya gwamnatin tarayyar Najeriya take duban wannan batu sai ya ce
ai ka san cewa shi fa wannan abu da fitina nan da aka taso da ita ai gani ake yi shugaba Buhari ake wa ita shi ake zaton zagon kasa ake yi masa to kan su jihohin da suke yankin Niger Delta kan ai sai an hako man fetur din an saida shi sannan araba su dauki wannan gagarumin kaso da ake ba su
Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya
Kwa gaida Lamido daga Abuja kuma bari mu kada jihar Borno inda gwamnatin jihar da majalisar dinkin duniya suka bullo da wani shiri na wadata abinci a jihar Haruna Dauda gare ka
Shugaban hukumar samar da abincin majalisar dinkin duniya Mr. Sofyan Koroma yace hukumar yanzu hakan na shirin tallafa wa mutane 700,000 ne da suka fito daga jihohin Borno da Adamawa da ma sansanoni yan gudun hijira da wanda gwamnati ta kafa da ma masu zaman kansu
In Borno state about 270,000 people
yace a jihar Borno kade ana sarin cewa kimanin mutane 270,000 ne za su amfana da wannan shiri da kuma suka fito daga kananan hukumomi 16 na jihar yace abubuwan da za su samar wa waɗannan manoman sun hada da irin kayan miya da irin shinkafa da taki da famfunan ban ruwa amma dai wasu kayayyakin noma da za su yi amfani da shi a gida za mu raba shanu guda 400 ga matasa da kuma awakai 6,600 a kasari ga mata don su taimakawa rayuwarsu
The overall objective of our program is to contribute
Mr. Koroma yace muhimmancin wannan shirin namu gaba ɗaya shine don mu bar ta mu gudumawa wajen haɓaka harkokin noma ga mutanen da rikin gingu ya shafa a shirin arewa maso gabacin Najeriya to ko me yasa gwamnatin jihar Borno yin haɗin gwiwa da hukumar samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya musamman ma wajen bunƙasa noman rani ta fa kira da naiwa gwamnatin jihar Borno Honorable Khan Shatima
abin da ke tafe shine da aka samu matsalar nan da fari muka tuntubi shugaban kasa President Buhari an fi sabilillah tsakani na da Allah nake gaya maka yana kaunan Borno ya bada umarni aka saka mana abinci daga strategic grain reserve sai kuma kungiyar duniya su ma suka kawo tallafin su alhamdulillah yanzu dai mun shawo kanta amma akwai matsala a gaba inda mafi yawan ba su je noma ba abunda mu muka yi a fannin noma ba wani alfahari nake ba babu wata jiha da ta yi ko rabin abubuwan da muka siya gashi nan gani ya fi kolije da zaran an samu sauki duk wayannan kayan a cikin wata shirin nan za mu tura a cikin jeji sai fara aiki
yanzu dai an iya cewa an so mu samu kuri-kurin zaman lafiya musamman ma a ƙauyuka zai bawa manoma musamman ma da ke gudanar da harkokin noman rani ci gaba da harkokinsu da sukan ba da gudunmawa wajen tallafa a tattalin arzikin ƙasa Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
kuma gaida dan mutan biyu a shirinmu na hantsi za a ji gwamnatin jihar Maradi ta jamhuriyar Niger na wannan gargadin
a an yi muku ledi ba karamin dai ledi na karshe akai wannan karshe ba ku kuma sai kuka zo kuka fadar inda akai muku kuka aikata ledi wanda ya dumka wanda akai muku so ku wanda muke so ku sani ita doka ba wanda ya kare in ba dan doka ba damu duka nan ba mu abin da mu ba mai ba da ƙarfin da doka ta ba mu da duk ikon da ke gare mu sai ku kuka yi
sai a bi mu a shirin mu na hantsi a ji dalilin gwamnatin Maradi na wannan gargadin yanzu kan bari mu za ku da gefe Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba
lafiya uwa jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu Jama'a masu sauraron lafiya uwa jiki assalamu alaikum Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana To likita ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya.
To likita ga wasiƙa nan da bayani sosai amma sam ban ga sunan malamin ba.
To
ko ya rubuta ne a bayan envelope din kuma mun bude muka kuskure muka yar amma yayi tambayoyi ne masu ma'ana.
To
da farko yace me ke kawo ciwon mutuwar rabin jiki ne? Yace paralysis shin me ke haddasa shi ne?
Abin da ke kawo mutuwar rabin jiki yawanci kin san akwai abu da ake kira stroke.
To
wanda ke samu mutane wannan ne kan faru sanadin hawan jini da yawa. To wannan ya faru sai ga rabin jikin mutum duk ya kamar inda ta shar rabin jikin shi gabaki daya.
Ciwon hawan jini ne kawai yake haddasa wannan?
To wannan yawanci stroke din don yawan hawan jini amma wadansu kuma akwai wadansu ke da wani ciwo a kwakwalwa da ke kawo wannan amma mafi yawan abin da ke kawo wannan shine mutum na da hawan jini ba a sha magani ko ba a lura da shi ba to wannan hawan jini ya tsanani ta kan kawo wannan shi yafi kawo wannan hajiya.
Akwai magani?
To in ya faru maganin sa shine da ya faru akai mutum asibiti. To aka ba mutum asibiti akwai magani da ake ba kuma in dai ya faru haka kuma akwai nira abin da ake ana kira physical therapy. Da akwai mutum yanda yake amfani da hannu da yanda yake magana da sauran dole sai an koya mutum ko bai sai an koya mutum.
Daga farko.
Daga farko ma wani lokaci har tafiya yanda za ka motsa hannunka da kafanka kuma bakinka wani lokaci ga bakin gefen baki ɗaya kamar ya buɗe haka yanda ba ka iya rufe shi ma sosai.
To in aka gama wannan therapy ɗin mutum yakan dawo kamar da ne ko kuwa akwai wanda ke tsananin da sai dai gyaran Allah?
Yawanci inda aka yi shi wannan therapy ɗin ko yanda ake koya mutum abin da ya kamata yi amma wannan ana yin sosai ne sai ana yi kanunka da Allah za ka yi ta yi sosai. In ka yi shi yawanci mutum na iya dawon da yake da amma waɗansu mutane wani lokaci suna ɗan yana gyaruwa sosai amma ba su iya dawa kamar da.
To za ka yi kamar wata nawa kenan kana wannan ko kuwa ya danganci tsananin? Wannan
mutane shida waɗansu har kusan shekara ɗaya ma.
To Allah ya sawaike.
Eh don abin wani lokaci waɗansu abin ya tsanani da yawa wani lokaci ma sai ka ga kawai da kuma ikon Allah.
To Allah ya sawaike.
Amin amin.
To malamar ko kuma malamin ya sake wata tambaya. Ya ce me ke sa kuma kurji ke fitowa a hammatan mutum ne?
To abin da ke kawo kurji ke fitowa a hammatan mutum na farko a wani lokaci yanda hammatan akwai wasu irin kwayoyin cuta da bacteria wanda suke shiga gashi wani lokaci sai juya kan sai shiga ciki to wannan ya shiga ciki kuma da kwayoyin cuta da ke ciki to yakan sa sai ga mutum kuma maruru a wurin to wannan shi waɗannan abin da ke kawo wannan kenan wani lokaci kuma ko dan irin ƙarin cututtuka da suke jikin mutum sai in suka zo sai su fito tana to duk waɗannan na kawo shi amma dai mutum na da wannan ya gane da wanda akwai magani da za a ba mutum ya warka wani lokaci kuma in ya tsanani sai an je an buɗe shi
an yi aikin tiyata an fidda kenan
sai an buɗe shi a asibiti amma an tatse shi sannan sai a ba mutum magani to wannan sai warkar da shi.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To sai kuma wasiƙar Malam Shehu Abdullahi Baha.
To
shi kuma likita yana so ne ka mishi bayani akan ciwon daji.
To Hajiya ciwon daji a kala-kala ne.
To
akwai su da yawa. To kin zane akwai ciwon daji na kowane ɓarayin jikin ɗan Adam akwai ciwon daji. To wanda ke faruwa a jinin dan Adam, a kokolon dan Adam, bakin dan Adam, ko wani wuri dai akwai ci wanda tura ke kira cancer kenan a haji.
Eh to akwai tunda ya ce meke haddasa shi, ana iya fadin daya bayan daya abinda ke haddasa ko kuma wanda ka sani?
Abinda ke haddasa cancer, abinda wani lokaci akwai yanda ayan halitta yanda suke aiki a cikin jikin dan Adam.
Eh
wani lokaci domin wani dalili sai su daina aiki yanda ya kamata. Su bindire suka bindire din ba su aiki yadda ya kamata, to ke kawo kansa kenan.
Wato bindire wanda suke na kowane fannin jiki ne dake dukkan suke bindire.
To yawanci yanda suke rabuwa ne kwayan halitta dake cikin wannan barayin jikin. To yawanci in suna rabuwa za su kai, in suna rabuwa akwai wani lokaci da ya kamata su daina rabuwa din yanda suke karuwa. To in shi kansa din nan waɗannan kwayan halitta sai su ta karuwa kawai ba su iya tsayawa.
To
shi sai suke ta karuwa sai su shiga, sai su yi ta bin waɗansu wurare wanda bai kamata ma su shiga ba. Shi yasa akan ce yake yaduwa.
To ashe shi yasa idan wani lokaci ko da an ji amma mutum magani sai a ce ya sake dawowa.
Eh ko ya yadu. To shi yasa wani lokaci aka ba mutum magani, wani lokaci a ce to kudin abubuwa dole a cire kada su yadu su kai wuraren. To abin ayan halitta ne yanda ya kamata yake aiki, to ba su yanda ya kamata. To yanda suke rubuwa dinnan ba su din suka akwai kowane ayan halitta. Kowan ɓarin jiki akwai kamata in yana rabuwa yana ƙaruwa a halitta self kenan. To in suka kai wannan wuri suna tsayawa. To in yi wannan ciwon sankar ko kansa ko daji, to su ƙwayan halitta ɗin sai su bijira su yi ta yin abin da ya kamata ba, shi ke kawo kansa ɗin.
To likita ana iya magancewa koko tsakanin ire-iren ciwurrukan daji da ake da shi, tunda ka ce kowane ɓangare na jiki na iya, mutum na iya kamuwa da ciwon daji ɗin. Akwai wanda yake gagaran likitoci?
To eh akwai dan su wanda inda aka kamar akwai dan su kamar irin na cikin dan Adam da wadan su rare wadan su haka inda suka faru, to wani lokaci da wuya a warkar da su, kuma inda kuma ba a kama da wuri ba hajiya.
To in an kama da wuri an fi saukin,
to wani lokaci sai kuma ikon Allah.
To Allah ya sauke.
To shi yasa ake cewa mutane su rinka zuwa ana duba su akai.
A saboda idan an gani sai a je
ana iya warkar da shi.
To Allah ya sauke.
Amin amin hajiya.
Allah kuma ya sa a dace.
Amin amin.
To likita, sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Aliyu Umar.
To
yana so ne ka mishi bayani game da cutar nan da Bahaushe ke ce ma bulalan dare.
Eh.
To akwai magani kuma me yake haddasa shi?
To wannan abin da ke kawo bulalan din nan wadanda tura ke kira Wells.
Eh
lokaci waɗansu abubuwa ne ke faruwa a cikin ɗan Adam har yanzu ne ba fahimta sosai ba. To wani ko din akwai irin abubuwa da ba su dace da abubuwan da ke jikin ɗan Adam ba ne, wani lokaci waɗansu abubuwa da suka taɓi jikin ɗan Adam suke kawo wannan. Wani lokaci za ka ga wurin ya yi kamar ai mutum bulala, wani lokaci yana ƙaiƙayi, wani lokaci kamar yana jini-jini. To wannan ya faru in dai mutum ya je wani likita akwai magungunan da ake bayarwa zai iya warkar da
ku. To me yasa likita sai da daddare ne, kamar mutum ya kwanta da safe sai ya gan kamar an mishi duka ɗin kamar yadda ka ce?
Eh to wani lokaci abubuwan da suke faruwa yanda suke ko abubuwan da suka taɓi jiki ne ko abubuwan da ke cikin jikin ɗan Adam ne, to da dare suka fi tsanani yanda suke fitowa. To abin da ke kawo shi kenan hajiya.
Amma kuma in an je nan ana samu a ba da magani ko?
Eh in aka je wurin likita ana iya ba da magani a warkar da mutum insha Allah.
To sai kuma wasiƙar Isuhu da Yalla Faki.
To
waye ce wai tambi cuta ne ko kuma jin daɗi ne ko ke kawo shi?
To tumbi ba jin daɗi ba ne.
To
domin abin da ke inda mutum na tumbi da yawa akwai na tumbi, wannan yakan sa mutum wani lokaci samu irin ciwon sukari, ciwon hawan jini, ciwon zuciya, domin mai ƙone ko teɓa wanda ake
ya taru. Dama ya tambaya akan cewa me ke kawo shi.
Eh to wannan rashin motsa jiki ne kuma da kuma cece abubuwa da mutum
bai kamata ba.
To in dai kana cece din nan ka kuma baka motsa jiki, kuma yawanci in mutum na manyanta to wannan na faruwa dun bamu yanda abinci ke narkewa a jikin mutum yakan canza, so dole ka canza yanda ke cin abinci.
Kuma sannan kamar yadda ka ce idan mutum baya motsa jiki sai abin ya yi yawa.
Eh sai ya yi yawa domin dole ka motsa jiki, kuma abubuwan da kake ci ka ci, in dai ka soma jiki ka canza ka so motsa jiki kuma ka canza abubuwan da kake ci, ka rinka cin abubuwa masu mai ko da yawa kuma sukari da yawa ka daina ko ka rage yawansa.
To dama ma ne
yake rage wannan kiban hajiya.
Yawa dama yayi tambaya akan cewa me wani mataki mutum zai dauka ya rabu da tamban. To kai bayani.
To jiki musamman da abincin da mutum ke ci ya canza. To mutum wannan kuma aka yi sa yana iya rage amma abin ba zai narke gabaki da zai dauki dan lokaci.
To to ina fatan mallam yaso da ya lafaki yana kusa. To ya kara wata tambaya.
To
yace me ke janyo lalura da ke sanyawa hanjin mutum ya kumbura.
To akwai dan su abubuwa da ake kira har yanzu dai masu ilimin kiwon lafiya na akwai dan zuwa da ke irritable bowel da wannan abu da ke kira. To wani abu ne ke in yace ko yanda jikin mutum yake ne to yakan sa cikin mutum ya rinka kumburewa ko yana rudewa.
To
akwai dan su kuma wanda kawai abin yake kan samun sa haka. To amma akwai magunguna ake ba amma har yanzu ba a tabbatar da abin da ke kawo wannan ba. Wasu mutane na samu su wadansu ba su samu. Amma dai mutum wanda ya faru ya je wani likita akwai magunguna da ake iya ba mutum wanda zai rage tsananin su kuma in aka yi sa yana iya ma warkar da mutum amma dole mutum ya je wani likita.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To ga wannan wasika kuma da muka samu amma shi ma dai ban ga suna ba.
To
shi kuma yana so ne wai ya san shin gauta akwai amfanin shi ne ga jikin mutum idan ya ci ko kuwa yana tare ne da illa.
To ga irin su gauta sun ai kaman suna da fiber irin abin da ke ƙara abin a cikin jikin ɗan kuma akwai irin rukunan su a suna ciki. Da ya fi ya ci rinka ci da kima. Amma yana da taimaka jikin ɗan adam a hajiya.
To da gauta da yalo abubuwan da ke cikin su iri ɗaya ne?
Kusan iri ɗaya ne hajiya.
To to gashi na ga sunan malamin.
So
sunan shi Umar na Liliya.
To ina fata da malamin ya ji abin da muka bayyana hajiya.
To a saboda haka cin gauta dai yana da amfani. Akwai rukunonin kayayyakin abinci.
Akwai abubuwan da suke taimakon jikin ɗan adam a ciki.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Adice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To a gai sheku yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a mafi a takaice.
Kasashen Myanmar da Bangladesh sun amince da wata matsaya ta maido da ɗaruruwan dubban 'yan ƙabilar Rohingya waɗanda suka tsere zuwa Bangladesh ɗin domin gujewa azabar da ake musu a jihar Rakhine da ke Myanmar a cewar hukumomin ƙasashen biyu. Mint Kine wanda sakatare ne na dindindin a ma'aikatar da ke kula da harkokin kwadago da ƙaurar jama'a da kuma yawan al'umma a ƙasar ta Myanmar ya ce a rataba hannu akan wannan yarjejeniya ta fahimtar juna ne a jiya Alhamis ba tare da ya faɗaɗa bayaninsa ba. Yayin da ƙungiyar IS take rasa mafi yawan yankunan da ke hannunta da kuma ƙarfin ikonta a Siriya da Iraki, gwamnatocin ƙasashen yankin arewacin Afirka sun ce suna fargaba cewa dawowar mayaka daga fagen yaƙi a gabas tsakiya ka iya haifar da rikici a yankunansu. Yankin na fuskantar barazana idan mayakan suka dawo, in ji ministan harkokin wajen Algeria Abdul Qadir Masahel yayin wata ganawa da ya yi da manema labarai a birnin Alkahira. Wani harin kunna bakin wake da aka kai a gabashin Afghanistan ya halaka mutane 8 a jiya Alhamis sannan ya jikkata wasu 16. Jami'ai sun ce bam ɗin wanda ya fashe a Jalalabad headquarter lardin Nangarhar ya tarwatsa wani taron jama'a wajen gidan wani tsohon kwamandan 'yan sandan yankin. Wani kakakin gwamnatin lardin mai suna Atullah Hogaini ya ce waɗanda harin ya rutsa da su magoya bayan tsohon kwamandan 'yan sandan ne waɗanda suke neman a mayar da shi kan makaminsa bayan da aka tumɓuke shi. Ƙungiyar IS ta yi amfani da kafar yaɗa labaranta ta Amaq ta ce ita ta kai wannan hari tare da ikirarin cewa ta kashe mutane sama da 50 a harin. An baiwa tsohon shugaban Zimbabwe Robert Mugabe da matarsa Grace rigar kariya da za ta hana a tuhume su. Wani jami'in jam'iyya mai mulki ta Zani PF da kuma wani ɗan jarida ne suka tabbatarwa muryar Amurka hakan a jiya Alhamis. Mugabe yana ta ganawa da janar-janar ɗin soji da kuma shugabannin siyasar ƙasar waɗanda suka tilasta mai yayi murabus a ranar Talata kan yadda zai yi ritaya bayan da ya kwashe shekaru 37 yana mulki.
To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya tsaya ni da wanda ya hada mana sautin CD da injinin mu na wannan lokacin Darius Smith, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.